الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 29 ga watan Zulhijja shekara ta 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 9 ga watan 9 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da fadakarwa daya da kuma tambaya guda fadakarwan shine a darasi da ya gabata lokacin da muka amsa tambayar da wani dan uwa ke cewa sahu na biyu da na uku da abin da yake sama da haka ta ina ake faro shi muka yi bayanin cewa babu nassi a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke nuna cewa sahu na biyu ko na uku ko sama da haka cewa ga ta inda ya dace a faro shi illa kawai sahu wanda yake na farko shi akan faro shi kai tsaye ta bayan lima dalilin da yake tabbatar da haka shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dake cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha manzon Allah yace ma'abuta hankulla balagaggu daga cikin ku su kusance ni wannan nassi ne wanda yake nuna sahu na farko kai tsaye akan faro shi ta bayan lima sai muka zo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda hadisin dake cikin sahihu muslim take fada take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tanawulihi wa tarajjulihi wa duhurihi wa fi sha'nihi kulli Aisha Allah ya yadda da ita take cewa damantarwa ko kace farawa da dama tace na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen saka takalmansa a kafa haka wajen caji kai idan zai sarce kai yakan fara caje bangaren dama kafin hagu tace waduhurihi haka nan da tsarkinsa arwalla ko wanka na ibada manzon Allah yana gabatar da dama akan hagu sai tace wa fi sha'nihi kullihi haka nan cikin lamarinsa gaba daya komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama indai al'amari ne wanda yake madaukaki to manzon Allah yakan gabatar da dama to dan haka wasu malamai suka ce a karkashin wannan hadisi za a iya fa'idantar sahu na biyu da na uku da abin da yake kama da haka kenan akan iya faro shi ta dama fadakarwan mu anan shine a daidai gaba ta farko da tace fita na ulihi game da sanya takalmansa sai muka ce sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutun zai sanya takalmi ya fara sanya kafar dama kafin ta hagu kuskuren mu sai muka ce in zai fitar da takalma ya fara fitar da dama kafin hagu wannan shine iya kuskuren abin da yake sunna in zaka sa takalmi ka fara sa kafar dama kafin hagu in zaka fitar da takalma kafar hagum ake fara fitarwa kamar yanda hadisi yana cikin sahihul bukhari a cikin kitabul libas haka nan cikin sahihu muslim a cikin kitabul libas haka abu daud shima ya rawaito hadisin haka al imam tirmidhi haka ibnu majah za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idzan ta'ala ahadukum فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكون أولهما تنأل وآخرهما تنزع. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dayanku idan zai sanya takalmansa, manzon Allah yace ya fara sanya kafar dama, sai yace wa idza naza'a, idan dayanku zai fitar da takalmansa, fali yabda abi shimal, manzon Allah yace ya fara fitar da kafar hagu, sai yace faltakuna awwalahuma tun'al, kafar dama ta zamanto ita ce farko a wajen sanya takalma, sai yace wa akhirahuma tunza, kafar dama ta zamanto ita ce ƙarshe a wajen fitar da takalma. Dan haka wannan sunna ce qauliyya fi'liyya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aikace in zai sanya takalman sai kan fara da kafar dama, idan zai fitar da takalma ya kan fara fitar da kafar hagu, kuma haka yace mu yi. Kuma wannan ya ishi mai hankali ya gane ya ce ashe musulunci addini ne wanda yake gamamme, wanda ba abinda musulunci ya bari. Komai abinda muke bukata a rayuwarmu ta duniya da makomarmu lahira gabaɗaya musulunci ya zo da shi. Wani ya aka ce masa yanzu sanya takalma da fitar da takalma ibada ce wadda ga yanda aka karantar da mu sai yayi mamaki akan haka. To musulunci ba abinda ya bari, duk abinda muke bukata muna da shi, sai dai a zo gunmu mu musulmi a koya, ba dai mu koya a wajen wani ba. Sannan tambaya ta biyu, yawa sannan tambayar shine wani dan uwa yake cewa menene hukuncin cutar da makwabci. To ai cutar da makwabci wannan abu ne wanda yake sananne, cutar da makwabci haramu ne, baya halatta mumini ya cutar da makwabcinsa koda makwabcin ba musulmi bane. Ita ko makwabtaka ba ta keɓanta ba da ta gida, ba sai in gidanka yana liƙe da gidan mutum za a ce makwabcinka ne, a akwai makwabtaka ta gida da gida, akwai makwabtaka ta masana'anta, ga shagonka ga nashi, ko kuma ga rumfarka a kasuwa ga tashi, kai hatta da mazauni da yake haɗa ka da mutum, in ma a makaranta misali inda kake zama nan yake zama, wannan ya zama makwabcinka, ko kuma mota ta hada ku daga nan za ku tafi wani gari za ku yi bulaguro, to wanda yake kusa da kujeranka wannan makwabcinka ne, yana da haƙƙi na makwabtaka a kanka. Tare da cewa makwabtaka ta gida wasu malamai sun ƙayyade da gida 40, wasu suka ce gida 10, dama da hauni gaba da baya, in ka lissafa gida 10 a damarka, 10 a hagunkinka, 10 gaba 10 baya, suka ce wannan dukkan su za a lissafa su a cikin makwabtanka. Wasu malamai suka ce gida 40 dama da hauni gaba da baya, dukkan su wannan za a lissafa su akan cewa makwabtanka ne. Wasu malamai suka ce duk inda kiran sallah zai kai, to wannan abinda yake na gidaje, abinda yake wannan tsakankani gaba ɗaya, dukkan su za a lissafa su akan makwabtanka. To illa kasancewar magana dai mafi rinjaye game da wato iyakance makwabtaka shine dole za a dawo al'ada. A al'ada duk waɗanda za a lissafa a ce makwabtan wane ne, to ka ɗauka waɗannan makwabtanka ne wanda suna da haƙƙi a kanka. A al'adance duk wanda za a ce ai gidan wane makwabtan wane ne, to wannan sun zama makwabtanka. Yana daga cikin dalilan da suke haramtar da cutar da makwabci hadisin da ke cikin wato Bukhari da Muslim, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naji yana fada yana cewa wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya rasulullah, qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake rantsuwa da ubangijinsa, yake cewa wallahi bai yi imani ba, wallahi bai yi imani ba, sai da manzon Allah ya maimaita su. Sahabbai suka ce ya manzon Allah wane ne bai yi imani ba, sai ya ce man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, duk wanda makwabcin shi baya amuntuwa game da jafa'insa da bala'insa, manzon Allah ya ce wannan bai yi imani cikakke da ubangijinsa. duk mutumin da makwabcinsa bai amuntu ba game da cutarwar shi, to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore masa imani cikakke. Mumini ne amma mai ragaggen imani, dau domin ba za mu tube masa imani gaba ɗaya ba. A aqidar ahlus sunna wal jamaa aikin sako baya fitar da mutum daga cikin musulunci sai idan ya halitta ma kansa haka. Dan haka anan da yace wallahi la yu'min, yanda malamai suka faɗa kenan, wallahi la yu'min imanan kamilan, manzo Allah yace bai yi imani ba imani cikakke. Sai da ya maimaita su uku, aka ce wane ne ya rasulullah, sai yace man la ya'manu sharuhu bawa'ita, duk mutumin da makwabcinsa bai amuntu game da bala'insa da musibarsa, manzo Allah yace bai yi imani imani cikakke. Kaga wannan nassi ne a bayyane wanda yake tabbatar da haramcin cutar da makwabci. Haka yana daga cikin dalilan da suke haramtar da haka fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin na cikin Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sai yace fala yu'zi jarahu, duk wanda ya zamanto na imani da Allah da ranar kiyama, manzon Allah yace kada ya cutar da makwabcinsa. Kaga ashe alamar imani da Allah da ranar kiyama shine kyautata ma makwabci. Cutar da makwabci wannan alama ce wadda ke nuna cewa wato mutum bai yi imani da Allah da ranar kiyama, imani wanda yake cikakke. Haka hadisi wanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda ya rawaito hadisin na cikin Al-Adabul Mufrad na al-Imam al-Bukhari. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa laysal mu'minu alladhi yashba wa jaruhu ja'un ila jambi, manzo Allah yace ba mumini bane mutumin da ke koshi makwabcinsa wanda yake daf da shi ya kwana da yunwa. Makwabci wanda yake daf da kai ya kwana da yunwa, kai ka kwana a koshi, manzo Allah yace kai ba mumini bane. Kaga anan wannan hadisi yana nuna mana wajibi ne makwabci ya ringa bibiyar yanayi da halin da makwabtan shi suke ciki, musamman makwabta waɗanda suke na kusa da kai. Ka tsaya ka lura da yanayin rayuwarsu da halin da suke ciki na kunci. Shine yace ba mumini bane mutumin da zai kwana a koshe makwabcinsa na dab da shi ya kwana da yunwa. To kaga wannan yana nuna cewa yana daga cikin cutar da makwabci ya zamanto mutum baya bibiyar yanda yanayin da makwabtan shi suke ciki. Sannan akwai hadisi wanda Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda ya rawaito, shi ma hadisin na cikin Al-Adabul Mufrad na al-Imam al-Bukhari, hadisi ne Hasan. Ibn Umar Allah ya yarda da su yake cewa laqad ata alaina zamanu wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim, yake cewa wallahi yace wani zamani ya zo a kanmu. Wani zamani yake nihi? Fiyayyen zamani shine zamani na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi almuslim, yace babu ɗaya a cikinmu mafi cancanta game da dinaransa da dirhaminsa sama da dan uwan shi musulmi. Ma'ana dan uwanka musulmi kafi son shi sama da kudin da kake da shi. Abinda ka mallaka dan dan uwanka musulmi ya zo ya dauka, to wannan baka damu ba, saboda kafi girmama wannan yan uwantaka ta musulunci akan abinda ka mallaka na dukiya. Mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan uwa yafi kudi, haka suka rayu. Shine yace wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi almuslim, babu ɗaya daga cikinmu a wannan zamani mafi cancanta game da dinaransa da dirhamin shi sama da dan uwan shi musulmi. Ma'ana kafi jin ciwon dan uwanka musulmi sama da abinda ka mallaka na dukiya. Kenan anan mun lura da zamanin sahabbai zamani ne wanda dan uwa yafi kuɗi. Amma yaya zamaninmu yake? Sai yace thumma al'ana ad-dinaru wad-dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihi al-muslim. Ibn Umar ko yana faɗa a lokacinsa ne bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kanshi ya tarda zamanin da kuɗi ya hidin uwa. To ina ga yau shekara 1400 da yan kai, wani in ka tambaye shi su wane ne yan uwanka, sai ya ce kuɗi, su ne yan uwan shi na farko. wai in babu su ƴan uwa na nesa, ƴan uwa na kusa, ai ba za su matsu ba gare ka. Kamar yanda wani malami wato ya waƙe kuɗi yanda al'amarin sa yake, shine yake cewa man kana yamliku dirhamaini ta'allamat shafatahu anwa al-kalami faqala wa taqaddama li-ikhwani fastama'u lahu wa ra'aytahu bayna al-wara mukhtala laula darahimuhu allati yazhu biha lawajadtahu fi an-nasi aswa'a hala innal ghaniyya idha takallama mukhti'an qalu sadaqta wa ma naqaqta muhala amma al-faqiru idha takallama sadiqan qalu kadhabta wa abdalu ma qala inna ad-darahima fil mawadini kulliha taksu ar-rijala mahabatan wa jamala fa hiya al-lisanu liman arada fasahatan wa hiya as-silahu liman arada qitala. Yace man kana yamliku dirhamaini ta'allamat shafatahu anwa al-kalami faqala. Yace duk wanda ya mallaki kudi, yace wannan dumbarin bakin shi wato za su sani dukkan wani yare, duk inda yaje a fadin duniyar nan yayi magana. Dan karka ga cewa kai boko shekaru da shekaru ya fi ka iya, daga yaje ya mika kudi duk abin da yake so za a yi masa, duk inda yaje a fadin duniyar nan. Yanzu misali, akwai wanda babu arabi babu, amma sai yaje kasashen duniya yaje ya sayi yayi dawo, kamar rasa cewa wai da yaya yayi ciniki da waɗancan mutane. Akwai waɗanda suna jiran ka biya su suje, su ne za su zamanto tsani tsakankaninka da wanda baka jin yarensu. Shine wani ɗan uwa yake ba da labarin wani mai kuɗi, aka tambaye shi ba arabu ba boko, wani in kun je Turai da yami kuke ciniki sai hudo jika goma, cewa wannan ba yaren da bata iya ba, kowane harshe ta san shi. To shine malami ya ce man kana yamliku dirhamaini, ya ce duk wanda ya mallaki kuɗaɗe, ta'allamat shafatahu anwa al-kalami, bakin shi zai sani dukkan wani yare da ka sani, faqala kuma duk inda ya je a faɗin duniya zai yi magana. Sai ya ce wa taqaddama li-ikhwani fastama'u lahu, a lokacin nan zaka ga ƴan uwa suna gabatowa suna kusanto da shi, fastama'u lahu suna sauraron duk abin da ya faɗa. Idan ya a lokacin nan zaka ga mutane suna kusantowa suna kusantowa, sai ka ji wani dangantar da take tsakanin ka ma ta wuce, sai ta yi nisa, sai je ka je yana cewa da babana da baban shi ɗan mazabi suke. Amma in ba ka da kuɗi, an ce kai ɗan uwan shi ne ma baya so a faɗi, sai ka ji ana nemo wata danganta, kowa so yake ta inda zai hauro ya liku da kai ya ce kai ma ɗan uwan shi ne. Shine ya ce wa taqaddama al-ikhwanu fastama'u lahu, ƴan uwa za su gabato, fastama'u lahu su ringa sauraron abin da yake faɗa, wa ra'aytahu bainal wara muqtala, sai ka ganshi yana tafiya yana takama tsakankanin jama'a, ana bashi hanya kusa alhaji zai wuce. Sai ya ce laula da rahimuhu allati yazhu biha, in ba dan wannan kuɗi da yake jiji da kai yana takama da su, la wajadtahu fin nasi aswa hala, da ka same shi ya fi kowa muni ga hali a cikin jama'a, da za ka same shi ba kowa ba ne ba, wannan kuɗaɗe su ne suka fito da shi. Sai ya ce innal ganiyya idha takallama mukhti'an, ya ce lalle shi mai kuɗi idan ya yi zance, an tabbata zancen nan da ya faɗa ƙarya ce, ƙalu sadaqta, sai ka ji fadawa sun zaburu sun ce ƙwarai da gaske alhaji haka ne, ƙalu sadaqta wa ma naqaqta muhala, sai su ce abinda ka faɗa alhaji haka ne, gaskiya ne, kuma alhali sun tabbata abinda da ya faɗa ba haka bane. Sai ya ce amma al-faqiru idza takallama sadiqan, sanide shi talakka idan ya yi zance halin yana mai gaskiya, an tabbata gaskiya ce, ƙalu kazauta, sai ka ji jama'a sun ce ƙarya ce, wa abdalu ma ƙala, zancen wane kuwa yake kamawa, wa yake kama zancen wane, me yasa ba a kama zancen shi domin bai da kuɗi, an tabbata ko gaskiya ce ya faɗa, ƙalu kazauta, sai su ce ƙarya ce, wa abdalu ma ƙala. Sai ya ce yake cewa inna darahima fil mawadini kulliha, yace lalle shi kuɗi a duk inda ka sani a faɗin duniyar nan, taksu rijala mahabatan wa jamala, shi yake tufatar da mazaje mahaba kurjini wa jamalan da kyau, komin rashin kyan mutum idan yana da kuɗi sai kaga yafi kowa kyau a cikin jama'a. kuma yafi kowa kurjini, sai kaga an zo wurin shi ana sadda kai, kalla a samu wanda zai ringa daga kai yana magana, kowa sai dai ya sadda kai, ana ladabi. To ba komai ba yake ya tufatar da shi wannan kurjini da wannan kyawu illa kudaden da ya mallaka. Sai ya ce fahiyal lisanu liman arada fasahatan, duk wanda yake so ya zamanto mai iya zance, fahiyal lisanu liman arada fasahatan, yace kudi, yace wato fahiyal lisanu liman arada fasahatan, yace kudi shi harshe ne ga wanda yake nufin fasaha. Duk iya rashin zancen mutum, inda yana da kudi in yayi zance sai kaji ana cewa kai abinda Alhaji ya faɗa fa maganan nan ba kowa ba zai iya yin ta, kuma alhali bai ma iya tsara zance ba, amma saboda yake yana da kudi sai a ce yafi kowa iya zance. Fahiyal lisanu liman arada fasahatan, yace kudi shine harshe ga wanda yake nihin iya zance. Sai yace wahiya silahu liman arada qitala, kuma kudi shine makami ga wanda yake nihin yaki, duk wanda yake da kudi ya iya yakar komawa ne. Sai yace ku je ku yi duk abin da yazo na dauka. To dan haka wannan kenan irin zamanin mu a yau, yanda jama'a suka mai da kudi yafi dan uwa, wannan kuma kuskure ne. A matsayin mu na mu'minai babu abin da yake sama da dan uwa musulmi. Shine Ibnu Umar yace kuma la'ana ad-dinaru wad-dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihi al-muslim, yace a yau mun waye gari, yace kudi yafi soyuwa ga dayan mu sama da dan uwan shi musulmi. Sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada, kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yawmal qiyama yaqulu ya rabbi hadha aglaqa babahu duni famana ma'rufa. Manzon Allah yace wallahi makwabci nawa za a samu a ranar kiyama zai cafki makwabcin shi, ya cakuye shi, ya rukunkume shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala, ya je da shi ya ce ya rabbi, ya ce ya ubangiji na haza a galaka babu huduni, wannan makwabcin nawa ya kulle kofar shi ya hana ni in shigo, fa mana a ma'rufa hudu wani alkhairin shi da kyautatawa shi ya hana ni. Duk wanda bai kyautata ma ba makwabci, ka tabbata makwabcinka yana cikin yanayi wanda yake na kunci, to a ranar kiyama wannan makwabci zai cafki mutum gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya kai kukan shi, ya ce ya Allah wannan makwabci nawa ya kulle kofar shi ya hana ni shigo, ya hana alkhairin shi gare ni. Kaga wannan hadisi yana tabbatar mana da wajibcin kyautata ma makwabci, cutar da makwabci haramun ne baya halatta. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi ingantacce, kamar yanda hadisin na cikin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari da musnad na al-imam ahmad, aka fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, aka ce masa inna fulana taqumu al-layla wa tasumu an-nahara wa taf'al wa tatasaddaq wa tu'zi jiranaha bi lisaniha, aka ce ya manzon Allah ga wata mata fa wuni azumi kwana sallah, dabi'ar ta kenan kullun azumi tayi azumi, tana yawaita azumi kuma sannan kwana sallah, tana sadaka, amma illar ta daya aka ce ya rasulullahi tana cutar da makwabtanta da harshenta, fadin bakaken maganganu da zagi da fada, wannan dabi'ar ta ne da al'adar ta game da makwabta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace la khaira fiha hiya min ahli an-nar, manzon Allah yace wannan mata duk sallarta, duk azumunta, duk ibadarta, manzon Allah yace babu wani alkhairi tare da ita. Manzon Allah yace in har bata tuba kuma yar wuta ce a ranar kiyama. Qalu, sai suka ce ya rasulullah wa fulana tusalli al-maktuba wa tasaddaq bi aswar wa tatasaddaq bi aswar, suka ce ya manzon Allah ga wata mata ita kwa iya abinda take kawai salloli na farilla ta tsare, dan guntun ciku takan dauka tayi sadaka tayi kyauta ta ba waɗanda suke mabukata, wala tu'zi ahadan, amma ho daidai da mutum dai ba ta cutar da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace hiya min ahli al-janna, in har ta dore akan haka manzon Allah yace to il al-janna ce a gobe kiyama. Dan haka dai a takaice, cutar da makwabci haramun ne baya halatta ga mumini, duk wanda yake da imani cikakke to baya cutar da makwabci, dan haka duk wanda yake cutar da makwabci wannan yana nuna cewa yana da ragaggen imani. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul fada'il, kuma babu wanda ke bayani game da abin da yazo daga Allah subhanahu wata'ala da manzansa na umarni game da kiyaye salloli na farilla. Muna cikin hadisi na Mu'az, Allah ya kara masa yadda, dake fada cewa ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila al-yaman. Mu'az, Allah ya yadda da shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ni izuwa wato kasar Yaman. Faqala, sai manzon Allah yace da ni, innaka ta'ati qauman min ahli al-kitab. Manzon Allah yace lalle kai Mu'az ka san da cewa zaka je ka samu wasu mutane waɗanda suke mazawwa littafi. Kamar yadda bayani ya gabata, ahlul kitabi laƙabi ne na wato Yahudawa da ƴan Musha. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya musu wannan laƙabi a cikin Alƙur'ani. Dalili kuwa domin su Yahudawa suna danganta kansu izuwa ga annabi Musa alaihi salam. An gane ko su ne suka kirkiri Yahudanci, amma ba annabi Musa ba ya zo da shi. Annabi Musa iya abin da ya zo da shi Musulunci, kuma shi ne annabin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da littafin At-Taura. Kamar yadda su Nasarawa mabiyan annabi Isa ne, su ne suka kirkiri Nasaranci. Annabi Isa ba da Nasaranci bai zo. Iya abin da annabi Isa ya zo da shi shi ne Musulunci. Dalilin da yake nuna annabi Musa da Musulunci ya zo, kamar yadda Allah yake faɗa mana a can cikin suratu Yunus, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Annabi Musa alayhi salam yace, ya ku mutane na, in har kun kasance kun yi imani da Ubangijin da ya aiko ni, to fa alayhi tawakkalu, akan shi ya zama wajibi ku dogara ba ga wani ba. Sai ce in kuntum muslimina, in har kun kasance musulmi. To haka annabi Isa alaihi salam, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala la hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahidu bi anna muslimun. Haka annabi Isa alaihi salam lokacin da ya sani kafirci game da mutanansa, cewa sun kafirce masa su ne Bani Isra'ila, ba su yadda da shi a matsayin cewa manzo ne wanda Allah ya zaba ya aiko musu. Qala man ansari ila Allah, annabi Isa ya ce, ya ku jama'a, wane ne zai taimaka min ila Allah domin kira izuwa kadai ta Ubangiji na a cikin ibada? Wane ne zai bani haɗin kai ya bani ƙarfin gwiwa akan isar da wannan sako? Qala al hawariyuna, tatattun mabiya ɗan a kashe tsohuwa akan daudawarta, wanda ba gudu ba ja da baya, su ne ake kira da alhawariyun, tatattun mabiya kenan, wanda ko dare ko rana suna tare da kai. Suka ce amanna billahi, suka ce mun yi imani da Allah, mun gaskata shi, mun gaskata ka kai a matsayin manzo ne Allah ya aiko mana. Wa shahadu bi anna muslimuna, suka ce ya kai Isa ka shaida mu musulmi ne, masu me kauya da ji da bi ga Ubangijin da ya aiko ka. To dan haka dai a takaice, in aka ce ahlul kitab kenan su ne Yahudawa da ƴan Musha. Sai ya ce lalle kai zaka je ka samu wasu mutane waɗanda suke mazawwa littafi. Sai ya ce fadu'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah, ka kiraye su izuwa shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya, face Allahn da ke da mallakar kowa da komai, wa anni rasulullahi, kuma su tabbatar da cewa lalle ni manzo ne na Allah wanda ya turo ni izuwa duniya har izuwa kiyama. Sai ya ce kenan, wannan abin da ya shafi mazawwa littafi kenan Yahudawa da ƴan Mushan. A tsari na Musulunci, idan aka kai musu ɗauki na yaƙi, farko abinda za a kiraye su shine izuwa Musulunci. Idan sun karɓa falillahi alhamdu, daman shine abinda ake buƙata, babu wani abu wanda yake sama da shi. Idan suka ce ba za su musulunta ba, sai a sauko mataki na biyu, to sai a kiraye su izuwa ba da jizya, shine karu, su yarda su amince cewa za su kasance a ƙarƙashin daula ta musulmi za a gitta musu dokoki kuma za su ringa bada karo a duk a kowace shekara. Idan sun yarda sun amince cewa za su bada wannan karo, to sai a kyale su a tabbatar da su a ƙarƙashin daula ta musulmi sun zamanto kenan kafirai waɗanda ake kiran su ahlul zimma, ma'abuta alƙawari. A bar su su ringa addininsu, amma kuma za su ringa rayuwa a cikin jama'a ta musulmi da sauransu, amma dole sai da dokoki. Kuma dole ne a duk shekara za su kulle waɗannan kuɗaɗe da aka ɗora musu za su kai ma daula ta musulmi. In sun yarda akan haka, za a tabbatar da su akan addininsu. Idan suka ce wannan jizya ma ba za su bada ba, to sai a sauko mataki na uku, shine dole za a yake su. Kamar yanda nasu yake cikin suratu Tauba, Ubangiji ta'ala ke faɗa, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Ubangiji ta'ala yace, ya ku mu'minai, qatilul ladina la yu'minuna billahi, ku yaki waɗanda ba sa imani da Allah, wala bil yawmil akhir, mutanen da ba sa imani da yinin alkiyama, wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu, waɗanda ba sa haramta ma kansu abinda Allah ya haramta musu ko abinda manzon shi ya haramta musu, wala yadinuna dinal haqqi, ba sa addini na gaskiya. Ubangiji ta'ala yace, ku ci gaba da yakar su hatta yu'udul jizyata, sai an kai lokacin da za su bada jizya, shine karo an yade, wato hannu da hannu za su kawo, sako ma ba za su bada ba. Wa hum sagiruna, kuma halin suna kaskantacce kaskantattu. Dan haka kenan farko a kiraye su zuwa kalimatu shahada, shine ana manzon Allah yace, fa inhum aqa'u kalizalik, in har sun maka da'a ga wannan abin da ka kiraye su na kalimatu shahada, sun karba sun yadda da cewa ni manzo ne wanda Allah ya tuno, manzo Allah yace fa a'alimhum, kenan shine gabar da zamu tashi, yace fa a'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla, manzo Allah yace ka sanar da su lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta musu salloli biyar a tsawon yini da dare. Kenan in har sun karbi kalimatu shahada, to abin da ya rage shine sallah. Ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu sallah biyar a tsawon yini da dare. Don haka wannan yana nuna mana, yau in kafiri ya zo zai musulunta, farkon abin da zamu nema daga gunsa shine yayi furuci game da kalimatu shahada. Ba za mu ce masa ba tashi kai sallah. Farko abin da za a nema yayi kalimatu shahada, in yayi, sannan abu na biyu wanda za a umarce shi ita ce sallah, domin sallah ita ce mafi girman dukkan wasu ibadu a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan kalimatu tauhidi, babu wata ibada mafi girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala sama da sallah. Don haka ya ce, fa inhum aqa'u kalizalik, in har sun maka da'a sun yarda da wannan kalimatu shahada cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya, face Allah subhanahu wa ta'ala, kuma suka yarda suka amince cewa ni manzo ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo zuwa duniya gaba ɗayanta har zuwa kiyama. Manzo Allah ya ce, to fa a'alimhum, ka sanar da su, anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla, lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta musu sallah biyar a tsawon yini da dare. Akan wannan gaba malamai suka tafi akan cewa iya abinda Allah ya farlanta mana na salloli sune waɗannan salloli biyar, duk wata sallah koma bayan waɗannan salloli biyar to sunna ce. An gane ko? Suka ce sunna ce, illa kasancewar lalle a tsawon yini da dare waɗannan sune salloli biyar wanda Allah ya farlanta mana, amma akwai wasu salloli wanda dalilai sun tabbatar da wajibcinsu, irin su tahiyyatul masjid. Tahiyyatul masjid wannan wajibi ce, duk wanda ya shiga masallaci da nihin zama to baya halatta ya zauna, matukar yana da arwalla sai yayi nafila raka'a biyu. Haka sallar idi ita ma a magana mafi rinjaye wajibi ce, kamar yadda su malaman Hanafiya su sun tafi akan cewa shafa'i da wutri wannan wajibi ne, farilla ne. To amma a takaice, in dai a tsawon yini da dare ne, sallolin da Allah ya farlanta mana sune waɗannan salloli biyar. Idan ka ɗauki magariba da isha waɗannan salloli ne na dare. Idan ka ɗauki asuba da azhar da al'asar, su kuma wannan salloli ne waɗanda suke na yi ne. Sai ya ce fa inhum aqa'uka li zalik, in har sun maka da'a sun yadda da waɗannan salloli biyar sun karɓa, fa'alimhum, manzon Allah ya ce ka sanar da su anna Allah aftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Manzon Allah ya ce ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu sadaka a cikin dukiyarsu. Me ake nihi da sadaka? Ita ce zakka. Allah ya ambace ta da cewa sadaka, domin tana nuni zuwa gaskiyar wanda yake fitar da ita. Dan duk wanda kaga yana fitar da zakatu, wannan alama ce wanda take nuna yayi imani da Allah da ranar kiyama, tana nuna gaskiyar abin da yake cikin zuciyarsa. Dan haka aka ambace ta sadaka. Dan haka a wurare da dama a cikin Alkur'ani Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ambace ta da wannan suna. Haka in ka koma cikin suratul tauba, lokacin da Allah ya kasa zakka ga waɗanda suka cancanta a ba, yake cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bil sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Ash-shahid innamas sadaqatu lil fuqara'i. Ubangiji ta'ala yace ku san da cewa ita dukiyar zakka a farko ta talakawa ce. To shine anan yace fa a'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim, ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu sadaka wato a cikin dukiyoyinsu. Ba ta yanda za a yi ka gane dukiyar da ake fitar mata da zakka da dukiyar da ba a fitar mata da zakka, sai ka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya dukiyar da ake fitar mata da zakka shine abin da ya shafi nau'i bakwai ne na dukiya ake fitar musu da zakka. An gane ko? Nau'i na farko wato sune bahimatul an'am. Bahimatul an'am sune raƙuma da shanu da ƙanƙanan dabbobi, tumakai da awakai. Wannan abu na farko kenan wanda ake fitar masa da zakka. Abu na biyu, nau'i na biyu daga cikin dukiyar da ake fitar mata da zakka wato sune annaqadayn. Idan aka ce annaqadayn, wato sune kenan zinare da azurfa. Zinare da azurfa waɗannan biyun, da na farko da na biyu, wannan duka akwai hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Na uku sune al-awraqul maliyya, kuɗaɗe waɗanda suke na takardu wanda muke amfani da su a yau, kamar sefa, kamar naira, kamar dolar da euro da sauransu. Dukkan wasu kuɗaɗe da ake amfani da su a yau su ma akwai zakka a cikinsu, saboda waɗannan kuɗaɗe a madadin zinare da azurfa ne. An gane ko? Asali da aka zo da waɗannan kuɗaɗe hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kamar yanda zinare da azurfa sun yi ƙarancin yanda za a ringa mu'amala da su a yau, domin al'umma sun yawaita, to menene za a yi wanda zai tsaya matsayinsu? Su ne waɗannan kuɗaɗe na takardu wanda ake amfani da su, wanda a ƙa'ida akan ƙera ma ƙasa kuɗaɗe a madadin kenan zinarin da ta je ta ajiye a banki wadda take ta duniya, gwalgwadon zinarin da kuka ajiye kenan, gwalgwadon kuɗaɗen da za a wannan. To kuma tafiya ta yi tafiya, kuma sai aka biyo wata hanya gwalgwadon tattalin arzikin ƙasa, abinda ya shafi noma da kiwo da yanda suke rayuwa, shine gwalgwadon iya kuɗaɗen da ake ƙerawa a zubo da su a ƙasa. Saboda duka wannan akwai hikima ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Ga yadda ƴaƴan Adam suke ƙera kuɗaɗen nan, amma yau kuɗaɗe wani sai ya kwana babu dala. Wannan duka hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, yanda ya tsara rayuwar bayan shi, inda kowa zai zamanto mawadaci ba yanda za a yi rayuwa ta yi. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala yake cewa walau basata Allahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha, da Allah zai shimfida ma bayan shi arziki kowa ya zamanto mawadaci. Labagaw fil ardi, tun da sun yi shishigi sun ketare iyaka abin ƙasa, ba yanda za a yi rayuwa ta yi. Sannan dai Ubangiji Ta'ala yana saukar da arziki gwalgwadon iya yanda ya so. Don haka wannan kuɗaɗe na takardu akwai zakka a cikinsu. sune nau'i na uku daga cikin dukiya wanda ake fitar mata da zakka. Na hudu shine urudu tijara, kayan kasuwa, duk kayan da aka saya domin a sayar da su a ci riba in lokacin zakka yayi, dole mai kudi ya kididdige dukkan abin da yake cikin shagon shi da abin da yake cikin mangazake shi, duk iya abin da ka mallaka, in dai na kayan kasuwa ne, kayan da ka kasa domin ka sayar da su, da wanda suke jimge a cikin mangaza, dole a lissafa su a kimanta su kimar da suke a wannan lokaci bayan da aka saya ba. A kididdige kayan miliyan nawa ne sai ka hada da kudin da yake hannunka da wanda yake cikin kwantikinka, ka lissafa ka hudda haƙin Allah. Mu gane anan akan kimanta kayan kasuwa kimar yanda suke bayan da aka sayo ba, domin kana iya sayo kaya jika-jika, to a yanzu sun fadi ba sa wuce dala 100, to a dala 100 za ka ɗauke su domin ƙimar su ce a wannan lokaci. Ka sayo kaya jika-jika, a yanzu iya abin da ake sayar da su jika biyu, a jika biyu za ka ɗauke su, ba a jika-jika ba yanda ka sayo. Misali, malamai suka ce kai ne kana da miliyan guda, sai ka ware jika 500, misali ka tafi Kano kayo suka saro kaya, wannan kaya da suka iso ka musu farashi, wannan kaya sai ka lissafa kayan nan abinda za ka sayar da su na jika 500 ne, iya abinda za ka sayar da su jika 700, ka dora ribar ka iya abinda za ka sayar da su, domin haka farashinsu yake a yanzu. Inda wani zai tambaye ka wane nawa ka mallaka a rayuwarka, me za wace amsa za ka ba shi? Nan aljihunka kana da jika 500, nan kuma jika 500 ka je ka sayo kaya, wannan kaya da ka sayo har ribarka da ka dora ka kimanta su sun kai jika 700, nawa za ka ba shi, wace amsa za ka ba shi? Na mallaki miliyan 1 da jika 200, ai kaga ba za ka ce masa miliyan 1, saboda kayan 500 ne ka so, amma kimar su nawa ce? Jika 700. To dan haka shi ana bayani ne akan abinda mutum ya mallaka, iya abinda ka mallaka na kayan kasuwa da kudade waɗanda suke hannunka sune za ka lissafa ka kididdige ka fitar musu da zakka. Dan haka sai a koma, akwai littafin da wani malami ya wallafa wanda ake kiran shi kaifa yahsibu tajiru zakatahu, yaya dan kasuwa zai lissafa zakkar dukiyar shi. Anan malamai sun yi bayani kayan kasuwa urudu tijara, iya kimar su yanda suke a wannan lokaci ake kimanta su bayan da mutum ya saya ba. Misali, kai ne kaje ka so kaya na jika 500, wannan kaya da ka so farashin su ya fada, dukkan su ba sa wuce jika 200, a aljihunka kana da jika 500, in aka ce wannan nawa ka mallaka, ca za ka yi jika 700, saboda kayan nan in ka fito da su ba wanda zai saye su jika 500, kai kuma na 500 ne ka sayo, amma a yanzu kimar su bata wuce ba jika 200. To wannan shine nau'i na hudu daga cikin dukiyar da ake fitar mata da zakka, kenan urudu tijara, kayan kasuwa. Amma duk abinda mutum ya saya saboda tanadi, saboda katihu, wannan ba maganar zakka a cikin su. Kamar misali, koda kana da gida in ya kai 1000, in dai katihu ne kai domin ƴaƴanka, ko kuma lokacin da ka buƙaci kuɗi ka sayar ka yi buƙatunka, to waɗannan ba maganar a yi musu kima a fitar musu da zakka. Haka gidaje in na haya ne, sai dai kuɗin da aka karɓa in ya ajiyu ka haɗa shi da dukiyarka wanda kake juyawa, in lokacin zakka ya yi ka fitar, amma shi gidan haya ba a masa kima a fitar masa da zakka. Haka misali, gida wanda yake na shiga ko mota ta hawa da sauransu, dukkansu wannan da wasu kaya na sawa, wannan duka ba sa cikin zakka. An gane ku? Haka misali, karuka da mutum zai saya ya zuda, in dai dan katihu ne ba maganar zakka, amma in ka saya ne yau ma in ka ga riba sai dawa za ka yi, in lokacin zakka ya yi sai ka kimanta shi ka hada da dukiyarka ka fitar da zakka. Me yasa? Saboda wani bangare ne na kasuwanci ka bude na daban, na gidaje kenan, na ka saya ka sayar. Duk da cewa bayani ne mai fadi a bangaren wannan, kenan a takaice dai anan abin da muke so mu gane, nau'i na hudu shine urudu tijara, nau'i na biyar sune azru'u wasimar, ma'ana shuka kayan gona sannan da ƴaƴan itace kamar dabino da inabi da zaitun, kayan da ake shukawa kamar hatsi, kamar dawa da wake da gujiya da alkama da shinkafa da sauransu, wannan duka akwai zakka a cikin su. Nau'i na shida wato shine alma'adin, albarkatu na ƙasa wanda ake tunowa. Irin zinariya da ake tunowa da azurfa da wasu ƙarafuna daga cikin ƙasa, to su ma wannan akwai zakka a cikin su. Nau'i na bakwai shine ar-rikaz. Idan aka ce ar-rikaz shine dukiya da mutanen jahiliya suke rami a cikin ƙasa su binne. Banki ta mutanen jahiliya mutum sai yayi rami ya binne kuɗi. To so da yawa wani yakan binne dukiya ba tare da ya sanar da wani kuma Allah ya masa rasuwa. Wani yana dan tone-tonen shi wata rana kawai sai ya tuno wannan tukunya ta kuɗi. To duk wanda ya tuno wannan shi ma akwai zakka a cikin shi. A kasa biyar ya bada kashi ɗaya, wannan kashi hudu shine rabon shi. Shine ake kira da ar-rikaz. Waɗannan nau'i bakwai daga cikin dukiya ita ce dukiyar da ake fitar mata da zakka. In banda ka koma cikin sunna ba yanda za a yi mutum ya gane dukiyar da ake fitar mata da zakka da wadda ba a fitar mata. Yanzu da wakai ba dukiya bane? Da wakai dukiya ne, amma babu zakka a cikin su. In kana da doki in ya kai dubu kana kiwon su, wannan babu zakka a cikin su. Amma in ya zamanto kai mai sana'ar sayar da dawakai ne, kakan sayi dawakai ka saida, in lokacin zakka yayi kowane doki sai ka mishi kima, kowane doki sai ka mishi kima ka fitar da zakka. Haka jakkai babu zakka a cikin su. Amma in sana'ar ka sayar da jakkai, in lokacin zakka yayi kowane jaki sai ka mishi kima, wannan yayi jikka 40, wannan yayi jikka 50, wannan yayi jikka 70, ka kimanta kudin ka jimilce ka hudda musu zakka. Amma in kiwon su ne kake, in sun kai 100,000 babu zakka a cikin su. To shine anan yace ka sanar da su Allah ya farlanta musu sadaka a cikin dukiyoyin su, sai yace tu ukazmin agniyaihi. Wannan sadaka za a karbe ta daga hannun mawadatan su. Lafazin agniya jam'i ne na gani, mawadaci. Me ake nihi da mawadaci a bangaren zakka? Shine wanda ya mallaki nisabi. Wanda ya mallaki nisabi ba ana nihin tarin dukiya mai yawa, a duk wanda ya mallaki nisabi a bangaren zakkatu za a sanya shi a layin mawadata. Zakkatar raƙuma tana farawa ne daga raƙumi biyar. Duk wanda ya mallaki raƙumi biyar to ya tabbata zakkata zama wajibi a kan shi. A bangaren shanu saniya 30, duk wanda ya mallaki saniya 30 zakkata zama wajibi a kan shi. A bangaren kankanan dabobi, tumakai da awakai, duk wanda ya mallaki tunkiya 40 ko akuya 40 to wannan zakkata zama wajibi a kan shi idan suka shekare. A bangaren zinare, duk wanda ya mallaki dinare 20 to ya zama mawadaci, zakkata zama wajibi a kan shi. A bangaren abin da ya shafi azurfa, duk wanda ya mallaki dirhami mai tan 200 to shi ma wannan zakkata zama wajibi a kan shi. A bangaren kayan gona, duk mutumin da ya yi noma ya samu wusuki biyar, wusuki biyar shine sa'i 60, an gane ko? Wato shine wannan, duk wanda ya mallaki wusuki biyar, duk wusuki guda shine sa'i 60, 60 so biyar 300 kenan, tiya 300. Duk da cewa shi sa'i bai kai ba gwalgwadon tiyar da muke awo da ita kamar girgije ne, don haka malamai suka kimanta tiya 280. Duk wanda ya yi noma bangaren hatsi ya samu tiya 280 ya tabbata cewa zakkar hatsi ta zama wajibi a kan shi, sawa'an a gona ɗaya ya samu koma a gona na wace. Misali ka haɗo da amfanin da ka samu na waccan gona ta gabas da gona ta yamma da ta kudu da ta arewa, kai baga, wannan baga aka yi hashashin cewa in aka sussuke ta ta kai tiya 280 to ko ba sussukewa ba za ka yi kimshe za ka yi, idan ka buge dole ka fitar da zakka. Idan ka zuba sanho tara a cikin rumbunka to wannan na goma zakka ne. In kwa dame ne, in ka ware dame tara, wannan na goma zakka ne, in dai an tabbata baga ta kai tiya 280. Haka bangaren dawa, haka bangaren wake, haka bangaren gujiya, haka abin da ya shafi alkama da shinkafa, idan mutum ya noma ya samu tiya 280 ya tabbata zakka ta zama wajibi a kan shi, kenan ya zama mawadaci. Shine yace tu ukazmin agniya ihim, akan karbi wannan zakka daga gun mawadata. Sai yace faturaddu ala fuqara'ihim, kuma za a mayar da ita ga talakawansu. Talakawansu wa ake nihi anan? Wasu malamai suka ce abinda ake nihi ala fuqara'ihim ay ala fuqara'il muslimina, talakawa musulmi duk inda suke su ne suka cancanta a ba zakka. Dan haka a wannan gaba kafiri bai ya halatta a bashi zakka. Duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ya halatta a bashi zakka, sai dai ta wasu hanyoyi kamar guda uku wanda aka dunkule su, ake kiran su al-mu'allafatu qulubuhum, wanda Allah ya zano da su a cikin waɗanda suka cancanta a basu zakka. Kafirai waɗanda suke abin lallasar ma zuciya. Misali, idan ana kwaɗayin kafirai, wasu ana kwaɗayin su musulunta, to ba laifi akan iya ɗaukan zakka a basu. Jin daɗin wannan zakka da aka basu zai iya kai su zuwa musulunta. Ko kuma kafiran da ake jin tsoron sharrinsu da bala'insu kar su fada ma musulmi, to su ma sai a ɗau wani abu na zakka a basu domin a dakushe kaifin tsaurin kansu. Na uku, kafiran da waɗanda suka musulunta amma ba su jima ba da musulunta, to wannan akan iya ɗaukan zakka a basu don su ƙara samun nutsuwa a cikin musulunci. To waɗannan su ne ake kiransu al-mu'allafatu qulubuhum. Kenan, in ba kafirin da ake kwaɗayin musulunta shi ko wanda ake jin tsoron sharrin shi da bala'in shi kar ya fada ma musulmi, to bai ya halatta a ɗauki dukiyar zakka a ba kafiri. Don haka shi ne a nan ya ce, faturaddu ala fuqara'ihim, za a mayar da ita ga talakawansu. Wasu malamai suka ce ala fuqara'ihim a bisa talakawansu mawadatan. Don haka a nan malamai suka ce ba za ka ɗauki dukiyar zakka daga garin da Allah ya ma arziki kana zauna a nan ka kai ƙauye ba. An gane ku? Talakawan da kake rayuwa da su a nan, su za ka raba ma wannan zakka, ba za ka ɗauka ka kai ƙauye ba. Tunda mai manzon Allah ya ce ala fuqara'ihim a kan talakawansu. Nan wasu malamai suka ce kenan talakawansu mawadatan, kenan waɗanda ake faɗuwa da su ake tashi da su. Tare da cewa a magana mafi rinjaye da ya ce ala fuqara'ihim, ana nihi talakawa musulmi. Kenan, duk inda suke ko ƙauyenku za ka iya ɗauka ka kai, amma dai bai dace ba ka ɗauke zakka gaba ɗaya ka kai ƙauyenku ka raba. In can an fi nan talauci, sai ka ɗauki bakin gwalgwado kaso mai yawa ka kai ka raba, kuma nan ma talakawan da kake zaune da su su ma ka ba su. Me ake nihi da talaka a nan? Malamai suka ce mutumin da abin da ya mallaka in ya sa gaba tsawon shekara ko sama da shekara zai iya cinye abin da ya mallaka, to wannan ya cancanta ya karɓi zakka. Duk abin da mutum ya mallaki abin da ba zai kai shi shekara ba, in ya sa gaba zai cinye, to wannan ya halatta a bashi zakka. An gane ku? In dai abin da ya mallaka ba ya shekara ba yana ci, to wannan ya halatta a bashi zakka. Ko da ya mallaki nisabi, saboda in ya mallaki nisabi ma wannan ba zai wadatar da shi ba zuwa tsawon shekara, in dai zai sa gaba yana ci. Kenan, in aka ce mawadaci wanda zai fitar da zakka shine wanda ya mallaki nisabi. Wane ne talaka wanda ya cancanta a bashi zakka wanda yake da abin da in ya sa gaba shi da iyalin shi, to ba zai kai shekara ba zai cinye, to wannan ya cancanta a bashi zakka. Wannan ɗaya daga cikin fuskoki takwas kenan wanda ake bayar da zakka, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bin sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Kuma a nan Ubangiji Ta'ala ya gabatar da talakawa domin su ne suka fi muhimmanci a farko a basu zakka kafin a ba wani. Kuma musamman shi talakan in ya kasance na kusa da kai ne, domin duk wanda ya fi kusa da kai shi ya fi cancanta game da kyautatawa. Idan ka bashi zakka ko ka bashi sadaka ta neman lada, to kana da lada fuska biyu, bangaren zumunci da kuma ladan sadaka, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Sai ya ce fa inhum aqa'u kalizalik, manzo Allah ya ce in har sun maka da'a ga wannan zakka da ka umarce su cewa su lissafa dukiyarsu su fitar da zakka, manzo Allah ya ce fa iyyaka wa kara'ima amwali, manzo Allah ya ce ka kiyayi zaɓaɓɓar dukiyarsu, kai mai karɓar zakka ka kiyayi zaɓaɓɓiyar dukiyar jama'a. Lafazin kara'im jam'i ne na karima. Idan aka ce karima, abu wanda yake zaɓaɓɓe, wanda yake mai tsada mai kyau. Manzo Allah ya ce fa iyyaka wa kara'ima amwalihim, kai mai karɓar zakka ka kiyayi wato zaɓaɓɓiyar dukiyarsu. A tsari na musulunci, shugaba shi yake da wakilai, yakan tura su wajen mawadata in lokacin zakka ya yi, su je a lissafa dukiya a basu zakka su kawo ma shugaba. Wannan shi ne tsari na musulunci. Duk ko ina sasannin duniya, shugaba na musulmi yakan aika wakilansa, ku je wajen mawadaci wane ya lissafa iya abin da ya mallaka ya fitar da zakka ya ba ku zo da ita. Shugaba shi yake tara zakka kuma shi yake sarrafa ta ga inda ya cancanta a sarrafa. To shi ne annabi manzon Allah yake jan kunnan su waɗanda aka wakilta game da karɓo zakka a hannun mawadata cewa su kiyayi zaɓaɓɓiyar dukiya ta mawadata. Kar ka zo wajen karɓar zakka ta dabbobi ka ce ma mai kuɗi mai dukiya ka ce a sai ka diba dabba uwar garke ka ce a ita za a baka, sai dabbobin da shi mai kuɗin yake ji ka ce a kai su za a lissafa a baka, in kai haka kai zalunci. Kuma sannan ba za ka karɓi ba waɗanda suke ƙasa waɗanda suke kanjamu, sai dai a karɓa tsaka-tsakiya. Kamar yadda al-Imam Zuhri yake cewa, kamar yadda yake cikin Sunan Tirmidhi al-Asr din, yake cewa idan mai karɓar zakka ya zo karɓar zakka, dabbobin sai ya kasa su kashi uku. Kashi na farko lamba ɗaya, waɗannan su ne zaɓaɓɓu. Sannan lamba na biyu su ne waɗanda suke tsaka-tsakiya, lamba na uku su ne waɗanda suke koma baya. Idan aka lissafa sai ya karɓi zakka daga waɗanda suke tsaka-tsakiyar. Ba zai ce ba a lamba na farko zai karɓa, wanda lamba na farko su ne zaɓaɓɓiyar dukiyar mawadacin. Don haka shi ne a nan ya ce fa iyaka wa kara'ima amwali. Lafazin iyaka wato ismu fi'ilil amr ne, bi ma'ana ihzar kara'ima amwalihim, ka kiyayi zaɓaɓɓiyar dukiyarsu, karka ce ita za ka karɓa. Azan Allah sai ya ce wattaki da awatal mazlum, ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ya nuna mana yin haka zalunci ne, yin haka zalunci ne, domin akwai takurawa da kuntatawa da zalunci ga shi mawadacin. Ka ce dabba wadda take uwar garke mai nono ita za ka karɓa a matsayin zakka, ko bijimin garken wanda yake amala ka ce shi za ka karɓa, yin haka zalunci ne. Shi ne ya ce wattaki da awatal mazlum, manzon Allah ya ce ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta. Sai ya ce fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabu, domin al'amarin addu'ar wanda aka zalunta manzon Allah ya ce babu wani shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala, kai tsaye na addu'a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi addu'arsa, sai dai a yi jiran lokaci, domin li kulli ajalin kitab, komai Allah ya kayyade masa lokaci. Amma duk mutumin da aka zalunce shi in dai addu'a, to Allah ya karɓi wannan addu'a ta shi. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyayi addu'ar wanda aka zalunta. Addu'ar wanda aka zalunta ana ɗaukaka ta sama da gizagizai, ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala yana karɓar wannan addu'a. Kuma har rantsuwa ubangiji ta'ala yayi da girman shi da buwayarsa, yake cewa fa wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahi, na rantse da girma na da buwaya ta, ubangiji ta'ala yace kai wanda aka zalunta zan taimaka maka na fitar maka da haƙinka koda bayan wani lokaci. Haka a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa salatu da'awatin mustajabatu la shakka fihinna. Manzon Allah yace addu'o'i guda uku manzon Allah yace karɓaɓɓu ne, babu kokonto game da amsuwarsu. Farko manzon Allah yace da'awatul walid li waladihi, addu'ar mahaifi ga ɗa. Uwa ko uba idan suka ma ɗansu addu'a ta alkhairi, kai tsaye Allah ya karɓi wannan addu'a, Allah ba zai dawo da ita, babu kokonto game da karɓuwar wannan addu'a. Don haka a nan duk wani mai hankali babu ta hanyar da ya kamata ya nema a yi masa addu'a sama da addu'a ta mahaifa, domin addu'ar mahaifi uwa ko uba tafi addu'ar malami duru. Saboda in ka hada malami dubu cewa su yi maka addu'a, wannan duka lalime ne, babu tabbacin cewa wannan addu'a ta su ta karɓi. Amma uwa ko uba in suka mada addu'a, to Allah ya karɓi wannan addu'a. Manzon Allah ya ce babu kokonto game da karɓuwarsu su waɗannan addu'o'i. Shi ne manzon Allah ya ce da'awatul walidi li waladihi, addu'ar mahaifi uwa ko uba ga ɗa. Na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa da'awatul musafir, da addu'ar matafiyi dan bulaguro. Duk wanda yake cikin hali na bulaguro idan yayi addu'a, Allah ya karɓi wannan addu'a ta shi. Ko mun kankantar bulaguro, ko nan da murya ka je, to karka sake ka dawo a cikin tafiyar ka, zuwanka da dawowar ka da can, kai kokari kai addu'a, domin addu'ar matafiyi addu'a ce amsarsa. na uku sai manzon Allah yace wada awatul mazlum, da addu'ar wanda aka zalunta, duk wanda aka zalunta to addu'ar shi amsassa ce Ubangiji subhanahu wataala baya dawowa da ita. Shine anan yace wattaqi da awatul mazlum, manzon Allah yace ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta. Sai yace fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, addu'ar wanda aka zalunta wato babu shamaki tsakaninta da Ubangiji subhanahu wataala, kenan kai tsaye Allah ya karbi addu'ar. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa wa in kana kafiran, walau kana kafiran, yace koda kafiri ne, ko kafiri ne aka zalunta, inda yayi addu'a to Allah ya karbi addu'ar shi, laifin kafircin shi da ukubar kafircin shi na kanshi, amma zaluncin da aka masa to Ubangiji subhanahu wataala ba zai bari ba, sai ya fitar masa da haƙƙinsa a gobe kiyama. Don haka dai a takaice shi zalunci guba ne. Makiyaya ce wadda take mai alloba, duk dabbar da ta fada ta yi kiwo a cikin wannan makiyaya to ba za ta kai labari ba. Don haka kada wani azzalimi ya burge ka, wallahi jira masa lokaci, lokaci ne, komai Allah ya ƙayyade masa lokaci. Kuma shi zalunci laifi ne wanda Allah baya bari sai an je kiyama, tun daga duniya azzalimi Allah yake fara dangana masa hukuma, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yake cewa babu wani laifi mafi kamaci Allah ya gaggauta ma mai laifin hukuma tun daga nan duniya banda abin da ya tanada masa a kiyama. Manzon Allah yace sama da zalunci da yanke zumunta. Zalunci da yanke zumunta ma'ana saba ma mahaifa tun daga duniya Ubangiji subhanahu wataala yake fara dandana ma bawa kafin a waye gari kiyama. Shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan wakilansa wanda ya wakilta da sunan cewa su je su karko zakka a wajen mawadata. Manzon Allah yace ka kiyaye addu'ar, wato ka kiyaye zababbiyar dukiyar mawadata, karkace ita za a lissafa a baka, in kai haka kai zalunci. A kasa uku kamar yadda al-Imam Zuhri ya faɗa, farko waɗannan zababbiyar dukiya ce, ta biyu tsaka tsakiya, ta uku wannan kuma baya, kenan sai ka karbi iya abinda zaka karba na zakkar daga tsaka tsakiyar. Sai yace wattaqi da awatul mazlum, ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta, fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, domin al'amarin addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da Ubangiji subhanahu wataala. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.